الحمد لله حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu iko da zarafin halartar wannan majalisi mai tarin albarka majalisi mai dimbin tarihi ga ƴan uwa mata muna addu'a Allah ta'ala ya karba mana aikin mu ya karba mana dawainiya da muke ta yi cikin Ramadan ya hada mu aladan da mu da ku da dukkan masu sha'awa da dukkan masu kokarin dafa mana da taimaka mana akan irin waɗannan ayyuka namu Allah ta'ala ya hada mu a cikin ladan Allah ya hada mu a cikin jannatul firdaus kafin mu fara karatu zan yi tsokaci akan magana guda biyu magana ta farko ƴan uwa ku dubi yara marayu sun kawo kansu mu neme su ba muna ta fadan asusun marayu har yanzu ba wani abin da ya wanzu a cikin asusun da zamu bada labari yara marayun nan kuma su ne silar samun sassaucin al'amuranmu a gurin Allah subhanahu wataala wani saukin yakan zo gare mu ne sakamakon irin kyautatawar da muke musu hakika muna da kayayyaki na iyayen marayu wanda kuma a yanzu ba su ne damuwarmu ba uwar maraya ko bata da kaya za ta halarci idi amma shi maraya akwai wani kunci da tsatsa da za ta wanzu a zuciyarsa idan aka ce yau sallah kowa ya sa sabo shi babu sabo a tare da shi har yanzu bamu karɓi takardun marayu ba domin bamu ga abin da za a basu ba wannan yana da kyau a ce kowa ta duba ta ga me za ta iya aikin nan na al'umma ne dama kuma da al'ummar muke yi kar mu rena yawan mu kar mu daina abin da muke da shi kowa ta cire gwalgwadan abin da za ta iya yi kin tanada wa yaranki tun wata biyu baya kayan sallah wata wata ɗaya baya ta tanada amma shi marayan har yau saura sati ɗaya da kaɗan bai samu abin da zai sa ba wannan kalubale ne a gare mu ƴan uwa mata in muna son yardar Allah irin waɗannan ayyukan su Allah ta'ala yake dubawa yake mana afuwa sallar mu da azumin mu da sauransu ba su suke kai mu ga gaci ba ihsani da zamu yi wa ƴan uwa da abokan arziki da marayu da matalauta shine yake bamu damar kaiwa ga yanda kai kanka baka san ka kai nan ba Allah ta'ala ya taimake mu tsokaci na biyu ina tunatar da ƴan uwa mata yanda duk muka yi ta maganganu akan ƙarshen kwanaki goma na wannan wata mai alfarma yau daga yau shine fa kwanakin goman ƙarshen nan da muke harsashen su kullum za su fara wanzuwa ƴar uwa wani shiri kika yi wani tanadi kika yi shirin bacci ko shirin ɗinki ko shirin bin sawun tela ko shirin yawon sayan takalmi dare mai daraja ki spending din shi a wani abun da ba mai amfani ba me kika shirya yaya kika shirya naki riskan ranar ba ita ce riskan samun aiki cikin ranar ba mu yi ta addu'a Allah ya bamu dama mu yi aiki cikin wannan dare mai daraja mu kuma lalume shi a dukkan kwanaki guda goma kada ki tsaya kina kirdadon sai da ɗaya sai da uku a'a tafi da ibadunki duk ciki Allah shi ya san wanne ne kuma zai inganta miki sauran ayyuka na sauran dararen ma dare ne kwallo ɗaya amma Allah ya ce ya fi dare dubu maluma suka kintata lissafi shekara 83 da wasu watanni yake daidai da wannan dare kwallo ɗaya ƴar uwa za ki yadda za ki wasa da wannan damar ba a bar wasa ba ce in kika dace a wannan daren an karɓi wata ibadar ki kwallo ɗaya wala Allah sadaka wala Allah salatin annabi karatun Qur'ani, sallah, duk abin da dai kike yi wanda shi kika ga cewa ya kwanta miki a rai, kika dace an karba, to fa an ninka miki ita kwatankwacin ibada ta shekara 80 da wani abu. So yar uwa dan Allah mu zage dantsi. Kamar yadda Nana Aisha ta gaya mana, idan wa'annan kwanaki masu daraja suka zo, Annabi alaihi salatu wassalam tace shadda izarahu, yana tsanantawa, yakan daure bentan shi, ya tsananta ibadun shi. Wa aikaza ahlahu, kullum ina ƙara nanata mana, tunda Annabi yana tashin iyalan gidansa, ke ma ki tashi iyalan gidanki, ki ladabtar da su yin addu'a a wannan daren, a wa'annan darare masu tsada. Na ƙarshe yace, tace mana wa ahya lailahu, yana raye daren. In an ce raye dare gaba daya, tun daga farkon daren har zuwa ƙarshen sa, ku gane Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana mala'iku ne suke sauka dandazo a duniya. Hadda ruh, mala'ika Jibril yana nan cikin ƙasa tare da mu a wannan lokacin, duk abin da kika nema Allah ta'ala zai baki. Ina ƙara jaddada wa mata, a wannan daren ne za a rubuta duk wacce ba za ta kai wata shekarar ba, duk wacce za ta ga mu da wata jinya ta masifa a wannan shekara, a wannan daren za a rubuta. Duk wacce za ta yi gobara a wannan daren za a rubuta. Wacce za ta ga mu da larura, wanda za ta yi aure, wanda za ta haihu, duk abin da zai same ki na kaddara a wannan daren ake rubutawa. ‘Yar uwa, ki nemi sassauci da Allah a rubuta miki abu mai sauki, Allah ta'ala ya taimake mu. Da Allah kar mu wasa da wannan daren raki masu daraja, Allah ta'ala ya taimaka mana. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المفترين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يتي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأن دعك سوكر وللتاكي سنسنشي شيوى Annabi alaihi salatu wassalam kamar yanda suka san ƴaƴayensu. Ma'ana sun karanta a littafinsu siffofi da kamanni na Annabi alaihi salatu wassalam, sun san da zuwansa tun kafin ma ya zo din. Wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Amma wani bangare daga cikinsu suna ɓoye gaskiya, alhali sun san ta, sun san gaskiya. Kamar yanda muka yi bayani a baya, Yahudawa suna da ilimi sosai, sun san komai game da Annabi alaihi salatu wassalam, amma masu sanin sai suke ɓoyewa cewa kar sauransu su fahimci ma wannan shi ne Annabin da aka bayyana a cikin littafinsu, alhali suna sane ba wai don ba su sani ba, sai don irin hasada da suke wa Annabi alaihi salatu wassalam, ganin cewa bai fito daga cikin tsatsansu ba. Alhaqqu min rabbik, gaskiya ne daga Ubangijinka. Wannan magana sako da gaske daga Ubangijinka ne. Wala takunanna minal mumtarin, Allah ta'ala ya ce kada ka zamo daga cikin masu mantuwa. Ba Annabi alaihi salatu wassalam ake wa wannan magana shi kadai ba, domin Annabi ya kasance ba zai manta wannan muhimmin sako daga Allah subhanahu wataala ba. Mu din kada mu zamo masu mantawa cewa mi sako daga Allah ne, annabtar Annabi daga Allah ne, littafin Allah subhanahu wataala daga Allah ne, babu kokwanto a cikin shi.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa likullin wujhatun, ga dukkan al'umma, ga dukkan wasu al'umma akwai yanda aka kiblatar da su, alqiblar su, to yanda aka saka kuku kalla huwa muwalliha, nan ne gurin da ya cancanta ku fuskanta. A baya wancan sati mun yi magana ga lokacin da ake fuskantar Baitul Maqdis, sai kuma aka juya ake kallon ɗakin Kaaba. Har wasu daga cikin mutanen suka zargi cewa to wanda suka mutu kafin a dawo nan yayi sallolinsu suke. Allah ta'ala ya ce a'a, ai ga kowace al'ummar da aka saka musu alƙibla suka bi, ai dama wancan ma Allah ne ya saukar da hukuncin. Don hakan nan yanzu ma da aka ce a canja wani gurin, wa'inda suke zamanin su ne kadai za su canja, wa'inda aka canja suka dawwama akan wacar har suka mutu, su ma ita ce alqiblar su. Fastabiqul khairat, kawai ku yi gaggeniyar yin aikin alkhairi, domin aikin alkhairi rige-rige ake yi. A tarihi na musulunci babu gurin da aka ce ayi gasa, duk wani abu na kaman gasa ma akan hana saboda rashin fahimta. Amma a wajen aikin alkhairi, karatun alqur'ani da makamantansu, aka ce ayi gasa da juna don mi samar da dimbin lada ga masu yi. Ayi rige-rigen aikin alkhairi domin me? Aikin alkhairi da za ka yi da gaggawa shi ne kanka a waye ka san cewa ka aikata, baka sani ba, karka jinkirta zuwa gobe ko zuwa jibi, goben kana da garantin kana nan, jibin kana da garantin zaka kai. So duk abu na alkhairi da kika hakaita a ranki zaki ba a jinkiri, duk abin da kika san alkhairi ne kin raya a ranki zaki, to karki ji cewa sai lokaci kaza. Aikin alkhairi gaggawar yin sa ake yi. Na kai? Okay. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an, ku sani duk yanda kuke din nisan duniya da na Borno da na Lagos, Abuja, Kano, Azarai, duk yanda kuke Allah ta'ala zai tattara ku ranar alkiyama, za ku zo masa jami'i lokaci daya ba tare da ya ji wahala wajen tattara ku ba, ba tare da an gajiya wajen tattara ku ba. Din nisan zango kasashe daban-daban da ake da su a fadin duniya, Allah zai tara mu a lokaci daya. Mu ji tsoron wannan tarawar, tarawa ce da take bayyanar da tsoro a zukatan waɗanda aka tara, tarawa ce da take saka da na sani wanda baya a samun maganinsa a wannan lokacin, tarawa ce da kowa yana kankan da kai yana tsoron sakamako. Wannan tarawar a gurin Allah subhanahu wata'ala ita ce ta bashi dama yake ta hakuri da halayenmu, yana kallon mu muke aikata abin da muka so, abin da muka ga dama shi a gunsa, ai zaka zo ka same shi. Allah ba irin dan adam bane wanda hakurinsa yake iya cinyewa, da kai dan adam ne laifuka da suke wanzuwa a doren ƙasa za su iya sawa ka ji cewa kai bari ka iya yin hukunci kafin ranar wa'adi. To amma Allah mai alƙawari ne, mai kuma cika alƙawarin ne, shi ya alƙawarin zai jira mu har sai mun koma, yana nan madakata yana sauraron mu. Allah ta'ala ya haɗa mu da Allah lami lafiya, Allah ya tsare mu daga laifuka da ayyuka da za su haɗa mu cikin fushin Allah subhanahu wata'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai hakaitawa ne, mai hukuntawa ne ga dukkan komai. Duk abin da ka gani kaddarar Ubangiji ce, sai ya so take wanzuwa. Allah ta'ala ya kadarta mana ayyuka masu kyau masu daraja. Allah ya kauda mu daga bangaren da zamu samu mu aikata wani abu na kuskure. Wannan kadartawa ta sa ita ce za ta wanzu a tsakanin wayannan kwanaki 10 da muke fadi. Kadartawarsa ce mu kuma zartarwar akan mu ne. Mu yi fatan Allah ya zartar mana da dukkan ayyuka da za su kasance mana akwai rangwame a cikin su.
ومن حيث فرش بويل وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bujiro da ayoyi a jere ɗaya kan ɗaya zancen dai alƙibla. Tun daga gurin aya da muka karanta ta ƙadnara har yanzu zancen alƙibla bai kauce ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Me dalilin haka? Maluma suka ce wannan ita ce farkon nasukh wal mansukh. Ayar da aka fara sokewa cikin Qur'ani aka kawo wata madadinta. Saboda hakan gudun shakku ko gudun rashin gamsuwarsu ya sa Allah yake tashaddada bayanai a kanta. Domin me zuciya ta wanda bai da imani ko wanda imaninsa yake rawa. Kama a wancan satin mun tattauna akwai waɗanda ma suka koma kafirci sakamakon wannan aya. Cewa me an ce a canja alƙibla. Wasu kuma suka ɗan sa tunanin shakku da wasu wasi a zuciyarsu. To wannan shine dalilin da Allah ta'ala yake ta ƙara bujiro da magana a kayin me zancen dai fuskantar alƙibla. ‘Yan uwa mu gane muhimmancin fuskantar alƙibla. Lalle abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake sansa yake kuma jan hankali akan yinta. Shin fuskantar alƙibla kawai kallonta aka ce mu gane muhimmancin sallah Allah ta'ala yake ƙara jaddada mana. Ai kallon alƙibla ba kawai a kalle ta a zauna kaɗai aka ce ba. Za a kalle ta ne don gudanar da wata ibada ta musamman. To wannan shine dalilin da Allah yake ta ƙara bayani a kai domin me mumuni ya samu gamsuwa. Duk da alhamdulillah mu al'ummar annabi duk abin da shari'a ta zo mana da shi duk abin da aka hakaito mana za mu ji shi a zuciyarmu kawai mun karɓa mun gamsu. Ba ma shakka mun san Allah ya isa da yin hakan kuma bai cancanta ma sai mun tuhumi yayi dalili ba. To a wancan lokacin akwai kafiran Makka mutane da suka yi ta'azabtar da Annabi alaihi salatu wassalam, akwai Yahudawa, akwai Nasarawa da suke ta wahal da Annabi. Shi kuma yake ta kokarin su fahimci gaskiya. To wannan dalilin ne ya janyo ake ta ƙara bayani a kai. Allah ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatrul masjidil haram. A duk lokacin da ka fito ta ko ina ka fito, ma'ana in ka fito daga gidanka ka fuskanci ɗaki mai alfirma. Innahu lalhaq. Okay, wannan ce a shekau. Wa haisu makunta wallu wujuhakum shaqra. Kuma a duk gun da kuke, ma'ana wanda kuma ba a Makka yake ba, annabi aka ce in ya fito a gidansa ya fuskanci alƙibla. Alƙibla ita ce ɗakin Kaaba. Ai ci kansa tsaye daman masallacin zai je ɗakin zai fuskanta. To kuma sai aka ce mu kuma duk yanda muke to mu kalli gurin da alƙiblar take. Ai dai yanzu kallon gabar da muke ba zai sa mu kalli ɗakin ba ko? To amma dai a zuciyarmu mun kudirce cewa akwai ɗakin a gabar din. So mu ne sai aka ce duk yanda muke mu fuskanci alƙibla domin mai gabatar da ibadar mu. Wa innahu lalhaqqu min rabbik, wannan gaskiya ce daga ubangijinka. Wallahu bighafilin amma ta'malun, Allah bai kasance yana manta abin da muke aikatawa ba. Ma'ana duk aikin da bawa yake yi kada ya ji a ransa ai ya wuce ai an manta. Ka iya yi wa mahaifiya laifi, ka iya wa miji laifi, ka iya wa malamin makaranta laifi, yayi alƙawarin yi miki wani hukunci musamman ma mahaifiya ta fi samun irin wannan shagalar. Yaro ya laifi ki zabura ki ce ai wallahi sai na da ke ka. Idan aka dau lokaci biki dukan ba sai ma ki manta kin yi alƙawarin zaki da ke shi. Ai wallahi za ka dawo ka same ni. Ai zan yi kaza. Duk abin da ake miki kin furta cewa zaki dau hukunci amma mafi akasari ba hukuncin muke dauka ba. To shi Allah sai yake mana jan kunni. Shi fa baya manta ire-iren wa'annan al'amura da muke aikatawa. Yana nan ya tara su ke ce kika manta, shi Allah ta'ala bai manta ba. Allah bai zama mai gafala ba, bai zama mai shafa'a ba game da mai abin da muke aikatawa. Kenan abin tsoro ne a gare mu aikata wani abin da bai dace ba don mi Allah yana nan a madakata. Sannan aya ta gaba ta ƙara cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Kuma dai irin wacce maganar sak duk sanda ka fito a gida za ka yi sallah, to ka fuskanci ɗaki mai alfarma. Wa haisu makuntun fauluju hum shaɗara, ko duk yanda kuke ku fuskanci alƙilla. La'alla yakuna linnasi alaikum hujja, domin hakan ya kasance hujja ga mutane a gare ku. Ilal ladhina zalamu, sai waɗanda suka zalunci kansu. Su waye waɗanda suka zalunci kansu? Malama suka ce su ne kafiran Makka. Su ne waɗanda suka zalunci kansu domin me? Sun ga gaskiyar ƙarara gata nan a filin Allah, an gaya musu da hujjoji da dalilai amma ba su gamsu ba. Allah ya ce to sai su waɗannan wanda suka zalunci kansu. Fala takshawhum, kada ka ga girmansu, kada ka ga girmansu ko mulkinsu ko kuɗinsu ya sa ka ji tsoronsu. Yace wakshauni, ni Allah ka ji tsorona. Girman wani mai fasadi ba zai sa ki sunkuyi da kai ki bi abin da yake so ba. Domin daga cikin mata akwai waɗanda suke cutar da kansu. Ganin isar wani alhaji, ganin isar wani mai kuɗi da yake ɗawainiya da ƴaƴanki ko yake ɗawainiya da rayuwarki ke, sai kuma ya bujiro miki da wani bangare na fasaji kuma ke ki ji tsoron wai ba za ki iya tona mishi asiri ba. Kullun din maganar da nayi ina da hujja akan ta ne. Abin da yake faruwa ne zahiri. A ƴan ta ɗin nan ina ga bai sace ɗaya ba ƙarshen kes ɗin. Wata baiwar Allah uwar marayu, ita ɗan uwanta ne ma jinin jikinta ne, yake ta ɗawainiya da ita da ƴaƴanta. Kun san shi mutum wanda yake kyautata masa to kuma sai ka bashi wani girma da daraja. To duk abin da zaki bashi na girma da daraja ki tuna girman Allah ya fi shi. Ki tuna kuma Allah bai manta ki ba, ya san da ke koda shi bai baki tallafi ba, Allah zai kawo hanyar da zaki samu tallafi. Cikin taimakon da yake musu ta jajanta mishi buƙatar jari. Ina jin da uwarta da shi tace uwarsu ɗaya ubansu, da uwarta da uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ne. Amma daga ƙarshe bayan ya ga ta miƙa wuya da yadda da shi, sai yace mata sai yayi fasadi da ita in tana so ya bata wannan jarin. So kar ku dauka wa'annan labarai da muke bayarwa iya littafin ana karanta shi ne labaran baya, a'a har a yanzu ka ji kai a rayuwarka yaya ayatai tasiri a cikin rayuwarka, matsayinki na mumina, matsayinki na mai kwadayin aljanna, mai kwadayin dacewa. Sai wani wanda yake ganin ki yana da hali ko yana da wani mulki ko isa ya saka ki zaki saba Allah, alhali kina da shinin cewa wannan saban Allah ne, ke kanki kin shina, zancan ma ki yadda da shi ma ai bata taso ba, zancan ki gamsu da abin da yake fada bata taso ba. Wasu kuma akan ƴaƴan su hakan take faruwa, saboda kuna tsoron shi ne yake ba ku abinci, shi yake biya muku kuɗin makaranta, kun gane akwai matsalar da take faruwa. To wannan shine magana ta Allah subhanahu wataala, yace wala takshawhum, kada ku ji tsoron su, kada ku yi tunanin in sun cire hannun su a cikin rayuwar mu komai ya lalace mana, ba su suke rike da ku ba, Allah ke rike da ku. Yace wakshawni, ni Allah subhanahu wataala ni na fi cancanta ai min da'a. Don haka nan ki yi da'a, Allah subhanahu wataala zai kawo miki mafita a cikin rayuwarki. Yace wal utumma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadu, ba komai yasa nace ku bi ni ba sai don na cika ni'imata a gare ku, ƙarshen me wa la'allakum za ku shiryu, domin abinda kuke nema kenan ina shiryar Allah subhanahu wataala. To shine sai yace ku ji tsoron sa, ku bi shi, kada ku kauce masa, da sannu za ku shiryu, da sannu zai cika ni'imarsa gare ku. Allah ta'ala ya cika mana ni'imarsa gare mu.
Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal-hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Allah subhanahu wa ta'ala yace kama arsalna fikum rasulan minkum, kamar misalin suka ni'ima a gare ku da ɗazune magana ga mutanen makasese, kamar yanda muka aiko muku manzo daga cikinku. Ni'ima ne a samar da manzo daga cikin ƴan garinku? Bari mu misali da kanmu kullun dan mu fahimta. Yanzu aka ce dan Azare ya fito takarar gwamna, ya ci gwamna, ya zama gwamna. Zaki dinga jin alfahari ke ma ƴar Azare ce ai dan garinku ne yake jagorancin ƙasar jihar ku ko? To shine sai Allah ya ƙara maimaita wannan magana su fahimta, ya fifita su, ya cika ni'imarsa a garin su, kamar a gare su kamar mi sai sai kamar yanda muka fitar da manzo a gare ku daga cikinku. Yace yatlu alaikum ayatina, yana karanta mauna ayoyinmu, yana karanta muku ayoyinmu. Wa zakikum, yana tsarkake ku daga munanan halayenku na baya, ku koma kyawawan halaye, daga ƙazantar irin zamantakewa ta da da kuke yi yanzu ku koma tsaftatacciyar zamantakewa. Wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ne? Kafin zuwan annabi sun kasance suna yin abubuwa munana waɗanda ba za su musaltu ba, tsafe-tsafe, shirka-shirke, abubuwan ba sa musaltuwa, sai Allah ya kawo annabi alaihi salatu wassalam, canji ya same su kuma ɗaukaka ta same su. To Allah sai yake ambata musu irin wannan ni'ima da ya musu. Yace wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yana sanar da ku abin da kuka kasance ba ku san shi ba. Akwai abubuwa da dama da kafin zuwan musulunci ba a san yadda za a yi su ba. Yaya ake aure? Ba a shina ba, kowa ya san tarihin jahiliya yadda suke aure a baya. Zuwan musulunci sai ya kawata al'amarin, ya ɗaukaki mata ya fitar da shi bisa tsari. Yaya ake raba gado in an mutu? Ba a sani ba. A wancan lokacin idan an mutu, da dukiyar, da matan, da ƴaƴan na babban ɗa ne, matar ubanka ta dawo matarka, dukiyar kwatakanta ka ne sai wanda ka sanyewa. Yaya ake yi ai tsarki, yaya ake ai sallah, duk ba a san shi ba sai lokacin da musulunci ya zuci. Shi yasa ake cewa jahiliya ko jahilcin ake tsantsa. Shin ba ni'ima bane da Allah ya fitar muku da manzo daga cikin ku yake karantar da ku yanda za ku sarrafa rayuwar ku? Domin shi musulunci duka rayuwar dan adam ne fa. Tun daga tashin ki a bacci, Allah yana dora ki kan tsani, ki yi kaza, ki yi kaza, ki yi kaza har lokacin kwanciyar ki bacci. Babu abin da aka ce babu shari'a a ciki, daidai da shiga ban ɗaki sai an baki addu'a, fita a gidanku sai an baki addu'a, dawowa gidanku sai an baki addu'a. Wannan shine musulunci. Allah ta'ala yana bayyana musu irin ni'imomin da ya musu da samar da wannan daga gare su. Wa zakikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma, kuma duk ya sanar da ku littafi da hikima. Littafi shine Al-Qur'ani, hikima kuma ita ce hadisin Annabi alaihi salatu wassalam. Fahimtar Qur'ani baya wanzuwa sai an hada da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan ambatan da farko aka ce ya sanar da ku ayoyi daga gare mu, yanzu kuma sai aka ce yana sanar da ku littafi. Duk magana ɗaya ce, amma malama suka ce akwai abin da ake nufi. Qur'ani ba a fahimtarsa sai an masa karatu biyu. Da farko za ka haddace Qur'ani, daga baya sai ka nemi shinan ma'anonin Qur'ani. Shi yasa aka maimaita Qur'ani sau biyu. Ita kuma sunna, ita koyar da aiki take yi, ba a tilawata don a samu lada, ana karantarta ne don a koyi aiki umarni na Annabi da hannun Annabi. Shi yasa sai aka ambace ta al-hikma sau ɗaya. So duk makarantun Qur'ani ya gane wajibi ne a garinsa neman ilimin fahimtar Qur'ani, ba kawai haddace Qur'ani ki rufe ki ajiye bane kin gama, a'a, sai kuma mai a gare ki neman ilimin saninsa, fahimtarsa. Shin da na karanta wannan aya me take nufi ne? Mi ta kokarin bincike don me ayoyin suna nan suna koyar da mu abin da ya dace mu yi don mu dace, suna hana mu abubuwan da bai dace ba, amma mun yi dakonsa akan mu nemi shinan su ba. Neman shinan ayoyi wajibi ne a gare mu. A yanda ake yawan samun mahaddata, koyaushe waccan makarantar ta yi sauka, waccan makarantar ta yi sauka, kamata ya yi kafin wata shekara ta dawo kuma an samu masu nazarin Qur'ani, ƙoƙarin fahimtar fassarar Qur'ani. Domin dakonsa a kai ba zai biya buƙata ba. Kuma tafiya da shi tare da hadisi wajibi ne. Wata ayar ba ta fitar da ma'anarta ki gane sai hadisan Annabi sun gifta a tsakani. Allah ta'ala ya taimake mu. وَيَعْلِمُكُمْ مَا لَا تَقُولُونَ تَعْلَمُونَ كَمْ كَيْ قَرْشِي
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faskuruni azkurkum, ku ambace ni, ni ma zan ambace ku. Yaya ambatan Allah yake? Yanzu muka yi magana ga makaranta ko? Samar da karatun Al-Qur'ani ambatan Ubangiji ne. Zaunawa ki tasbihi ambatan Ubangiji ne. Ire-iren wa'innan ayyuka na alkhairi ambatan Ubangiji ne, yace in kika ambace shi sau ɗaya zai ambace ki sau biyu. Kika ambace shi sau goma, kika ambace shi sau goma zai ambace ki sau ɗari. Ambata sau goma kaman ya yake? Malama suka ce idan kika zauna a ɗaki kika karanta karatun Al-Qur'ani, kin ambaci Allah sau ɗaya. Sai kika zama ke malamar makaranta ce, kin tara yara 50, 40, 30 a gabanki, sai kika ambata musu Qur'ani kuka karanta tare da su kin ambata Allah sau da yawa kenan Allah sai ya ninka ambato a gare ki ambatan Allah shine me yaddar Allah ba a samun yaddar Allah yar uwa ana kwance yaddar Allah aiki ake yi ta baka yaddar Allah saboda haka ambatan Allah yana nunkuwa kwatankwacin irin yanda kika sarrafa shi kuma Allah yana jinki a kwance kike a zaune kike a tafi kike matakar kina ambatan sa ya san kina ambatan sa kullun ina ce wa mata karki ce ban samu lokaci ba wallahi tun da zan ke so in zauna na zikiri samu na danye kaza ko tarbi daya a ba haka ake ba mu da muka shagala da ayyuka da yawa a gida shi ma wannan aikin lada muke samu ya aikin kuma bakin ki yana ta ambatan Allah mai ambatan Allah yana daga cikin falalarsa samun biyan bukatar abubuwan da ya sa a gaba wani abun ko kin furta ko baki furta ba mun san tarihin Imam Ahmad watakila da ya taka shiga masallacin Madina dare yayi a matsayin sa na bako sai so ya kwana a masallaci sai askarawa kusan askarawa maka yanda kuka san mala'iku haka suke yanda doka ta tsara dole sai an bi sai suka ce ya tashi ya fita za su rufe sai ce kai shi fa bako ne da Allah su bashi ya kwana suka ce wallahi sai ka fita kowa fita yake saboda me ba su san shi bane shi kuma shi ma bai so ya bayyana kansa ba sai rigima ta balle karshe kawai suka an gazo shi suka wulla shi fita a masallacin sai dan jajikin su ya koma gefe jingina to a gefe akwai wani shagon mai yin alkubus bread sai ya taso bawan Allah sai ya ce ka zo mu je dan gurin da nake sana'a ka kwanta a gurin zuwa safiya ka tafi gurin da zaka je sai ya ce to shikenan insha Allah na gode da ya je shi ya dan bashi dan bangaren da zai kwanta ya ce tun da ya je ya zauna a wannan gurin yake kallon mutumin nan yana aikin kwakwakwakwan fulawarsa ya buga ya yanka ya kaza da kaza amma bakinsa bai bar ambaton Allah ba saboda mata mu gane aike-aiken mu kar ya hana mu zikiri bakinsa yana ta ambaton Allah yana kallo ya ce ya kan fahimci yana faɗin subhanallah walhamdulillah ya ce can sai ya ce bawan Allah ina da tambaya sai ya ce Allah ya sa na sani ya ce dan Allah me kake ta faɗa ne na ga bakinka bai yi shiru ba sai ya ce tasbihi nake ya ce kuma daman kullum haka kake ya ce gaskiya duk sanda na hau aiki ai ban ma jin aikin yana tafiya sai na fara tasbihi sai ya ce to me fa'idarsa a gare ka me kaga cewa shine yake ya janyo wannan fa'idar ta samu sai ya ce komai ma duk abin da na sa a gaba wallahi tallahi biyan bukata ta samuwa take ba sai na daga hannu na ce Allah ya yi mun ba duk abin da na sa a gaba na kudurce ina samun biyan bukata ya ce ko da yake akwai bukata ɗaya da har yanzu ban samu an biya mu kuma na san ban yanke kauna ba wallahi kafin na mutu sai an biya min ita sai ce wacce ce ya ce akwai wani bawan Allah Imam Ahmad ina son sa ina kaunarsa ina so kafin na mutu Allah ya nuna min shi amma ban san ta yanda zan same shi ba sai ya daga kai ya kalle shi ya ce to kai ka ce kai ne ka sa aka je kona a masallaci ai ni ne Imam Ahmad din ta biya ita ma ko bata biya ba to bukatar mai ambaton Allah kenan yar uwa ki ambaci Allah ambato mai yawa ki ambaci Allah kina cikin damuwa ki ambaci Allah kina cikin rangwamen rayuwa don Allah yana son ka ambace shi lokacin da kake cikin sauki babu abin da kake nema a gunsa sai yadda to idan ka shiga cikin tsanani ka shiga cikin damuwa in kika ambace shi sau daya ai an gama zai share miki hawaye ai dama can kin kasance kina cikin masu ambatarsa washkuruni azkurkum washkuruni yace wala takfurun ku gode mun kar ku kafirce mu godiya wa Allah subhanahu wataala kullum muna fada a majalisin nan ana yin ta ne mai nau'i uku ki fada da bakinki alhamdulillah ki ji a zuciyarki kin gode wa Allah kin yadda Allah ya miki goma ta arziki sannan gaban ki su yi aiki irin na godiya kada ki zamo a baki kin ce kin gode. A zuciyarki kina dan jin wani tsatsa. Gabbanki kuma ba sa yin aiki irin na godiya. Godiyar Allah shine misali. Allah ya yalwata ki da arziki. Ki ce misali na sabon gida. Ko in ce sabon gado tunda mu mata ne ko ki ce mun yi sabon gado. Ba ni'ima bane a gare ki kawai sai ki wanka ki miƙe a garen nan ki santar ki hau bacci. Babban ni'ima a gunki yar uwa shine mi ki tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala ki gode masa da ya baki wannan falala ta samun sabon gado. Sabuwar sutura kika yi ni'imar kenan ki saka ta ki wa Allah bauta. Kar ki sai sai ranar bikin gidan suwanci ki saka sabon zani a'a. Ni'ima ne a gare ki kin same ta godiya da zaki a shine aiki da gabban ki da godiya a gare shi. Dukkan ni'imar da Allah ya ba mu'mini wallahi sai an tambaye ka game da yanda ka sarrafa ta. Abun hawa ne da ke da kika hau ina kika ji. Waya ne da ke kika hau internet ina kika duba. TV ne da ke sai an tambaye ki ina wata tasha da wata tasha kike kalla. Kullin kin kare a arewacin tufo? Kullin kin kare bin series? Wallahi sai Allah ya tambaye mu. Mu yi amfani da ni'imar mu da Allah ya ba mu kowace iri ne kuma kowace irin kankanta ne da ita. Kada ki ce kekan alhamdulillah ai kan da mun ni banne da komai ma bare a tambaye ke ma kina da ni'ima yar uwa. Allah ya baki ni'imar rai, ya baki ni'imar lafiya, ya baki ni'imar hankali. Kullum mu duba wannan sune mafi ingancin ni'ima da Allah ya yi wa mu'mini. Ya baki iyaya su ma ni'ima ce dan wani yana nema bai samu ba. Cikin tarbiyyantar da su. So duka abin da Allah ya dora mu aka yi mu yi masa godiya, godiya kuma ta gaske. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin. Ya ku mu'minai ku nemi taimakon Allah game da hakuri da kuma yin sallah. Domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi yana tare da masu hakuri. Ki nemi taimakon Allah ya baki hakuri ki iya danna zuciyarki a lokacin da wata damuwa ta same ki. Ki nemi taimakon Allah ya baki gamsuwa da gode masa a irin ni'imar da ya dora ki a kanta. Ki nemi taimakon Allah ya baki iko ki aikata aikin ki na sallah akan lokaci. Kada ki zama mai jinkirta sallah. Domin mai jinkirta sallah da shi da munafiki duk sahun su defa. Idan kina kasance mai wasa da sallah kullun sallar ki ta magariba sai ta kawo isha, ta azhar sai ta kawo la'asar, ki fashina ke a cikin wuta ma annabi yace fiddalkal asfal minan nar, kina cikin kasan kasa. So taimakon Allah ne yake sa bawa ya tsaya akan daidai ba iyawarki bane. Mun karanta ayoyi da suka yi ta nuna mashi'ar Allah. Allah sai ya ga dama kaza yake faruwa. To ki nemi yardar Allah, taimakonsa ya dora ki akan wannan hanyar. Yaya za a yi ki hakuri da duk kadarin da same ki mai kyau da mummuna? Yaya za a yi bi Allah sau da kafa ki ibada yanda yace ki yi? Yar uwa sai kin nemi taimakon Allah. Ina ga majalisin nan ba mu ta fara shi ba. Har mu tashi bin mu faɗi cewa sanda duk kake aikin alkhairi ka nemi yardar Allah. Yardar Allah ita ce take ba da damar karɓan aikin. To gashi mun zo gurin da ya faɗa mana. Kullum mu nemi taimakon Allah akan duk aiki na alkhairi da muke, ba iyawar aikin bane. Kar ki ga kin yi sallah raka'a 12 wala Allah a ranki akwai dan wani abu na riya. Ita da tayi raka'a 2 sai ta fi ki dacewa. So ki nemi yardar Allah ya dora ki kan tafarki madaidaici.
Wala taqulu ilayhim qutlu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun.
Tsara dan kin rubashar.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
magana ba ta cika ba sai kin ce allazina nan
allazina iza asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulanna lishay wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat. Kada ku cewa waɗanda aka kashe a filin daga, sahabbai da suka fita aka kashe su filin yaƙi, kada ku ce musu matattu. Ya ce bal ahya'un walakin la tash'urun. A'a, ba haka ba ne, su rayayyun mutane ne, ku ne ba ku sani ba. Tarihi ya nuna duka sahabin da ya cika a filin daga, ana ɗaukar ruhinsa sai a saka a makoshin wasu kyawawan tsuntsaye. Tsuntsayen suna nan suna shawagi a gidan aljanna. Kun ga su sun shiga aljanna tun ba a yi hisabi ba kenan. Suna shawagi cikin ina gidan aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sukan je su jikin wasu fitillu da suke ƙarƙashin fadar Allah. A wannan fitillun sai su tsuguna a gurin. Allah ta'ala yana kallonsu. Sai ce kuna da wata buƙata ne? Su ce ya Allah, ba mu da wata buƙata. Ku faɗa inda abin da ya rage muku kuke ƙauna. Su ce babu. Allah ya jaddada tambayar nan har uku a gare su. Su gane Allah yana nufin dole sai sun roƙi wani abu ne. Sai su ce to Allah, idan har za a yi mana mu abin da muke so a yi mana shi ne a maida mu duniya, a ba mu dama mu ƙara fita yaƙi, a ƙara kashe mu a filin daga don ganin falalar da suka samu ta mutuwa a filin jihadi. Sai Allah ya ce ai kuma mun rubuta alƙawarinmu ne. Duk wanda ya mutu baya dawowa duniya. Kenan wannan amsar ba za ta samu ba kenan. To amma dai kenan ana nufin inda suna da wata bukata ta daban, Allah ta'ala zai biya musu. To shine Allah ya ce kada mu ce musu matattu. Suna nan suna rayuwa a filin sararin aljanna. Ya ce wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarati wa bashiris sabirin. Allah ta'ala ya ce za mu jarrabe ku, ku mu'minai, ku yadda za mu jarrabe ku. Wace irin jarrabawa? Ya ce za mu jarrabe ku da wani abu. Wani abu nan ya kunshe komai da komai, in ji malamai, da abubuwan da aka ambata har ma da wanda ba ambata ba. Wanda aka ambata su ne mu. Ya ce minal khawf, za mu jarrabe ku da rayuwa ta tsoro. Mun zo gurin ko ba mu zo ba? Duk mai tafiya ta fita za ta je Maiduguri ziyara, wata ne a gun, ubanta ne a gun, tana cikin fargaba har sai ta je ta dawo. Mai tafiya Jos haka, mai tafiya ina ne wa'incan Kaduna, Abuja, ko ina akwai tsoro a zukatan. Yan uwa da kika bari na gida suna tsoron Allah, kai ki lafiya. Ke da kike hanyar kina tsoro. Yan uwa da zaki je musu suma suna tsoro, Allah ya kawo ki lafiya. Allah ne wannan alƙawarin. Kuma sai an zo gurin, duniya ba za ta taɓa yiwuwa ba, ko wata ƙaddara da Allah ya same, wallahi sai an same. Abin da ya rage mana, mu koma ga Allah mu nemo mafita. Mu kauda kanmu da tunanin shugabanni ba su yi ba, ba su yi tsaro ba, a'a, mu ɗin yaya muka yi, mun nema wa kanmu yardar Allah. Duk irin shugabanci da za mu samu, duk irin abin da muke so na kariya da za mu samu, wallahi sai mu ɗin mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Komai Allah yakan maimaita mana cewa in so za a yi, idan bai so ba za a yi ba. Ba su isa su cutar da mu ba, wallahi sai in Allah ya ba su dama. Mu ne ya rage a gare mu nema yardar Allah ya kuɓutar da mu daga hannun azzalumai, azzalumai na shugabanni da kuma na masu yin waɗannan manya-manyan fasadi. In kika gamsu da Allah, kika yadda zai baki kariya, kika ɗori kan addu'o'i da naci a gurin Ubangiji, wallahi Allah sai ya tsare ki, sai ya tsare zuri'arki. Mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su ma shugabannin mu yi ta musu addu'a. Wala Allah, abinda suke jin za su yi ma ba za su iya ba, tunda me mashi'ar Allah ce. Ya yi alƙawari sai ya jarabce mu da tsoro. a gidanki kina tsoron bacci ya dauke ki biki rufe kofa ba don me dan gongon za su zo su debe miki tufanin gidanki tsoron yazo har cikin gidan nan so ire-iren wayannan abubuwan ɗan uwa mu ne zamu koma ga Allah subhanahu wataala Allah zai duba mu kuma Allah mai tausayi ne zai ji tausayin mu walju yace da yunwa an zo gurin ko ba a zo ba kina kallon shinkafa ga ta nan 2500 amma baki da 500 din da zaki saya kina ji kina ga abincin akwai shi amma babu kudin sayan sa kina ji kina ga sai ki iya kwanciya biki dora kin dafa mu alƙawarin Allah ne zai jarabce mu da yunwa kuma an jarabci sahabbai tun kafin mu bai sa sun bar musulunci ba bai sa sun kauce hanya ba sun yi hakuri da shi suka jure har zuwa lokacin da Allah ya datar da su tunda annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina nan Aisha ce wallahi shekara 7 muka yi har sai da aka sami yaƙil Hunain tukun muka samu dan rangwamen arziki a cikin talauci suka yi shekara 7 din farkon nan talautin su ba irin namu bane yar uwa talautin da yaki za su fita nan mu muna tunanin ai sadaukai ya kamata a ba su su ci su sha su sami isasshen nama su sami kaza wani sahabi yace wallahi har sai muna ciran ganyen bishiya danye muna kadawa a bakin mu yace idan muka tsuguna bayan gidan mu haka yake fitowa kamar na awaki don dama abincin awakin muka ci sauki sauki fa masu mukamin masu sarautar su ne irin gidansa Annabi alaihi salatu wassalam da za su kau da yunwarsu da me aswadani dibino da ruwa har ki sai dibinin flat guda ne za a debo a ci wata mai bara an karanta mana ai ta shigo duk gidan Annabi ba komai sai dibino guda biyu aka dauka aka bata ta mika daya datta ai daya kuma ta ajiye makanta wasu malaman kuma suka ce a'a ƴaƴan guda biyu ne dibinan uku ne ta mika musu dai dai ta rike daya akan ta sai nan da nan suka lankwame dibino daya kuma kun sani loma daya ne sai suka ƙara kallanta yunwa sai ta tsaga dayan rabi rabi sai ta mika musu Nana Aisha dai ki kun san bata haifu ba bata san irin yanda uwa take jiwa kanta ba na kaunar da ko tausayin sa sai take ba Annabi labari ga shiga shi abin da ya faru to mahal sha'ir maganar da muke yi zancen wadatar abinci a gidan Annabi ne ba zancen tarihi ba ko a gidan Annabi in har ya zama banda dibino biyu babu komai kuma su ma fa basu aje wanda zasu cin anjima ba ta kyautar da shi akwai talauci ko babu akwai yunwa ko babu ƴan uwa mu godewa Allah da ya bar mu da rayin mu da lafiyar mu wannan yunwa za ta wuce jarabawa ce ana nuna mun lokaci yayi wa naqasin min al-amwal wal anfus was samarat za mu samu mace-macen ƴaƴa min al-amwal okay za mu fara samun tauyuwar dukiya kamar da alhaji ne mai kuɗi ne sai kuma ya samu karayar arziki wannan ma jarabawa ne yanzu mun samu labari wancan satin gobara ta ci shaguna ko to kamar haka ne jarrabawa ce Allah ya kadarta sai yayi ta kuma sai an yi ta amma an ka koma ga Allah Allah zai kawo mafita sai mi wal anfus da kuma jarrabawar rayuka annoba ta cinye gari guda a ce ai sun mutu ciwo kaza ya fado kaza kaza wannan ma jarrabawa ce wasamarat amfanin gona Allah yana iya kawo ta shekara haka kawai ba wani dalili sai hana arzikin amfanin gona kowa ya noma babu amfani duk daga cikin meye ne jarabawar ubangiji wa bashirus sabirin Allah ya ce to ku yi albashir gawa masu haƙuri allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inda idan wayannan masifin suka samu a gare su ba daga hannuwar suke suna dora a kai ba ni na shiga uku na wayyo na lalace na gamu da katsa'a sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kwankwasa miki kofa wance maza sauri ta shigo bara ta tashi a gidan kawinki wani ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wance tashi wani yayi hatsari a mota, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wata masifa da aka gaya miki sai ki zuciyarki za ta iya dauka. Dan me kin san daga Allah kike kuma gare shi zaki koma. Shi kadai ne zai iya kawo miki mafita. Yan uwa mu yi kokari mu koma ga Allah subhanahu wataala. Tunda shi ne ya jarrabe mu da waɗannan al'amura. Mu nemo mafita a hannunsa. Ada ma Allah ta'ala ya gaya mana shin za mu yi imani ne mu yadda da shi kuma bai jarrabe mu ba? Ai an jarrabu waɗanda suka gabace mu, mu ma dole mu dan jarrabawa. Allah ya ba mu ikon ɗaukan nauyin ire-iren jarrabawa da take samun mu. Allah kada ya kawar mana da harcen mu da hankalin mu a lokacin karban jarrabawa. Domin idan harce ya kafce ya faɗi wani abin da bai dace ba, shine irin sakamakon da Allah zai dauka miki. Amma idan kika gamsu da abin da Allah ya miki kika gode mishi, Allah ta'ala sai ya miki sakayya da gidan aljanna. Kamar misalin uwa da ɗanta ya mutu, Allah sai ya turo wasu mala'iku su zo saurare ki. Me kike faɗa? Kai tsaye to ake uwar da ɗanta ya mutu kawai ta ce alhamdulillah. Akwai wani gida yana nan a aljanna, baita alhamdulillah. Gida ne da aka kebe wa iyaye mata da ƴaƴansu suka mutu, kai tsaye abin da za su faɗa wa idan mala'ikun su tafi da sakamakon shine alhamdulillah. Allah ta'ala ya samu dace. Subhanakallahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Dejo.
Alhamdulillah. Allah ya saka wa malama da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa a mizani. To jama'a kun ji dai da karatun mu yau ya kasance. Sai mu je mu sa himma domin mu dabbaka shi a cikin rayuwarmu. Kullum muna faɗa Al-Qur'ani shine wani wannan rayuwarmu. Idan muka bi shi shine za mu fi cikin lafiya ba na halaka ba. Allah ta'ala ya datar da mu, Ubangiji Allah ya sa mun fahimci ne za mu isar da sako daidai. Kamar yadda malama ta faɗa ta ce fastabiqul, Allah subhanahu wa ta'ala fa dace fastabiqul khairat. To gashi nan fa an fara rijeyeni akan alfayi a gefe na za ko kayan marayu suna nan sun fara taruwa. To gashi mun zo muhallin daidai ayar Allah ya sa gobe mu ga ababan sun fi ne yawa, na gona jibi ya fi na gobe yawa. Ana targegeniyar kamar yadda matan Madina suka yi, suka riga fitar da gwalagwale da zoguna. Na san mu ma mata yanzu akwai masu saurin gwalagwale da zoguna. To Allah ta'ala ya sa mu fitar gobe. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaitar da dukkanin wani mai son nagarta da jajircewa a rayuwa, aka ce ya taimaki maraya. To ga suna ƙara zuwa suke. Bayan kayayyaki tufafi a gefe na ga kudade a kan teburi, su ma duka sabin ne na marayu wanda ake rabawa a wannan masallaci mai tarin albarka. To Allah ya sa a riga fitowa da su kashi-kashi. Ba tare da ɓata lokaci ba dai, kamar yadda tambayoyin suka ɗan taru a wajen malama ta din safa, bari mu miƙa mata su. Wannan mai tambayar ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malama. Allah ya ƙara wa malama lafiya. Mace ce ta yi azumi, bayan an sha ruwa sai jini ya zo mata. Azuminta yana nan, maybe bata ga jinin ba kenan sai sanda aka sha ruwa. Wala Allah bata ji fitanta ba sai sanda aka sha ruwa. To ya azuminta?
Sa ido mata ya kamata su yi. Idan kina tsammanin haila a kwanakinki, ki zama mai bibiyan kanki da kanki. Ya zo ko bai zo ba, saboda idan ba ki san lokacin da ya zo ba, ke sai da kika shiga alolar magariba ne. To ta iya yiwuwa ya zo kafin magariban ne. Kin ga baki da yaƙinin yaushe ne ya zo. Sai ni ina ganin kamar zai fi gamsuwa da kwanciyar hankali a gare ki, kirama shi. Shi ne mafi a'ala. Sa ido ake yi. Malama suka ce da tsarkin haila da faruwarta, mace wanda ta san kanta duk lokacin sallah sai kin je kin yi sacin kanki. Idan tsarki kike bukata zaki ki je ki sacin, cin ya dauke, in kin ga bai dauke ba to shikenan, sai ki tafi awu na gaba. La'asar ta zo nan ma je ki duba ki gani ko ya dauke. In kina kamar ranar da kike tsammanin gamawa ko ranar da kike tsammanin zuwan sa, to ba kwanciyar hankali a gunki har sai kin bi kin ga halin da kike ciki.
Wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Da fatan malama ta iso lafiya, ya fama jama'a ya gobari, Allah ya dace da mu. Ta ce malama tambaya ta, dan Allah malama, ina so a yi min ƙarin bayani game da kuma nasiha game da wannan abu. mutane suke gaba da magoci kuma alhali ba su yi wani fada ba inda za a tambaye ba wani abu da ya hada su sai sharrin shiga sai ka saka cewa ko wani malama dan Allah ki mun bayani akan addu'ar bayan fitar da sallar nafila da tafarilla irin su ɗaya ne nagode da fatan za a sha ruwa lafiya
game da masu gaba anan mun karanta ina jin ayoyi da suka yi magana akan gaba karshe misalin da na kawo shine yanda Allah subhanahu wataala annabi ya gaya mana zai yafe wa kowa amma yace banda mutane guda biyu masu shirka da masu gaba da juna idan har kin san makotanki suna gaba da juna yi kokari ki sulhunta shi sai Allah ya baki lada anan ne kadai aka yadda mutun yayi ƙarya duk cikin tarihin musulunci da'ira ta musulunci babu yanda aka yadda da ƙarya amma wajen sulhunta masu gaba guda biyu an yadda ki ƙarya ki tafi can bangaren ki kai goro ki kai mariko ki tafi can bangaren ki kai sakon cewa ai wanda tana sha ita dai bata san me ya hada ku ba za ta zo ku dan Allah dan annabi ku yi sulhu ita babu abin da ya faru a tsakanin ku kawai shedan ne za ta zo tan Allah ya yadda ki hakuri ke kuma ke ma maman wanti me biye har kika zauna har bakwa magana ani ban san bakwa magana ba da tuntuni nayi kaza kaza sai ki batta kin san dai ke kin san ba wanda ya aiko ki sai ki koma can bangaren ki ce oh maman wanti ta ce min kaza 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 ko ashe da ma bakwa magana ita kan yanzu ta ce wallahi ta yafe miki za ta zo ma ku sulhu kaza kaza ki shirye da maganganun da zuciyarta za ta karba ita ma wacce ki gaya mata sai ki fahimci yanda suka juya akalansu in kin ga ba su fahimta ba ki ƙara kawo musu mataki na biyu har ki ga saiwa sun yadda za su yi aminci ki shiga tsakanin su lalle lalle ki ga sun yi samu maslaha tsakani ke ma Allah zai baki lada me tabbata ta biyu addu'o'i kuma babu wani keɓaɓɓen addu'a da aka ce wannan in kin yi sallar farilla zaki wannan in kin yi sallar nafila zaki duk addu'a da ake a bayan sallah kowace sallah kikai zaki iya yin ta kuma addu'ar mumini kowane iri ne Allah ta'ala ce ko da Hausan bakinki Hausar garinku Fulatanci Barbarci duk abin da kika ji kalmomin yabo da kamma ba ubangiji sun zo bakinki ki mishi yana jin yaran don shi ya kagi yaran ba lalle ne sai kin haddace addu'o'in da ba za ki iya ba yanzu yanda muke so a daga yau a fara neman lalata kadar da kika ce sai kin yi zaman haddace wasu wanda biki san su ba ai har za a wuce biki haddace ba so da Hausa ma ki gaya wa Allah damuwarki in kin iya ɗan wa'anda kika iya masu sauki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa ina addu'o'i guda biyu suna da girma mata mu nemi shirin yaranmu a gurin Allah subhanahu wataala mu nemi yaddar Allah ta duniya da ta lahira a gurin Allah subhanahu wataala
wannan ita ce ga magarin addu'a wanda malama ta kama yaran mana yanzu ta faɗa a duniya ka nema a lahira ka fata duk ka hada su gaba daya to ga mamman sai ina cikin musulmi musulmi kina yin sallama da sallah kiga astaghfirullah astaghfirullah zawuhu ki allahumma anta salam wa minka salam tabaraka
wa ta'ala
la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inna nas'aluka kaza da kaza duk
ai insha allah
na'am to karin bayanin wata bashin tambaya da ake bin mu nazartan masu gaba akwai wanda wanda su gidanka suke zuwa su duka bi kuma su suna da gaba da juna sun yi shekara suna wannan gaba dama kwantan tambaya sai zan dora kas ya zama ta zama daidai da wannan to amsar da malama ta bayar ita me wannan tambayar sai ta amfani da shi wannan shine ma abu da ake cewa a Hausar mu ana ce mata ƙarya ba ƙarya ba to gyara ne wannan ka faɗi maganar da ba a faɗa ba a addini ta kana so kai gyara addini ya yarda da to wannan kai fa wannan zaki ba ƙarya kika ba kin yi gyara ne Allah ta'ala ya dace da mu sai wannan kuma ta ce assalamu alaikum malama da fatan malama ta yi so lafiya ya mutane asha ai da mata
ta sakon kawai
tace malama kare mana bayani akan wannan tace malama mutum ne yake amfani da sauran kudin cefane ko take dan ragewa domin sai amfani da ababen da ba a siya ba ko mun ko kuma domin ta gyara wani abu na kanta ko ta ko tana sanye ko da ba ta sani sai ta rage dan ta gyara menene mafitar wannan malama a mana bayani
daga yau malama idan kin ga duk tambayar da kika san mun ansa a baya gaskiyar magana ba za mu maimaita ba mun ansa wannan tambayar ko ba mu ansa ba duk mai zuwa karatu na kullum mun ansa wannan tambayar kawai maslaha mata ku nemi maslaha da mazajen ku nemi fahimta tsakanin ku da mazajen ku wani abu kaza baya isan mu amma kaza yana saura me zai hana mu daidaita a sai kaza na kaza a sai kaza na kaza wannan magana ce ta fahimta tsakanin mace da mai gidanta amma babu dalilin sai da abincin mai gida wai dan zaki cika wani abin da bai yi ba babu hufa ya jingine ba babu kuna ya jingine ba suna amfani da hadisin annabi da wani wata matar sahabi ta kara cewa baya wadata su da abinci su kara ita abincin ne bai isan su amma fa akwai shi a gidan annabi ce ku kara amma san kwacin bukatar ku kada ku yi masa zalunci kada ku masa almubazzaranci to idan da haka ne abincin ne a gidan wadatacce shi kuma ya dan zaku da miki kadan zaki iya dadawa ki ya ishe ku amma ki fitar waje ki sayar saboda wai wata biyan bukatar ki gaskiya nan akwai san zuciya a ciki ki nemi yadda sa kawai shine magana wallahi ta'ala alam man da yanda na kara fada dan Allah mata mu yi kokarin addu'o'i a wayannan kwanaki masu tsada mu yi kokarin addu'o'i kuma ba sai ke babban addu'a ba duk abin da yazo bakin ki ga yawa Allah Allah yana son kalmomi masu sauki kuma masu tsada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wayannan sanannun addu'o'in ma rike su yar uwa kada ki tunanin bari sai na haddaco Allahumma kaza Allahumma kaza wata ba za ta iya ba har azumin sai ya tafi bata yi ba ki yi amfani da abin da kika shina Allah ta'ala ya taimake mu ya kuma karba ayyukan mu ai addu'a
to insha Allah an muka kawo karshen wannan muhadara ta mu sai Allah ya kai mu gobe da TV da izinin Allah salawa lan nabiyil karim amma sai ya bari kana muhammad wala ali muhammad wa baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma inna nas'aluka janta wa minan nar allahumma inna nas'aluka janta wa minan nar allahumma inna nas'aluka bi annaka anta allah la ilaha illa anta al-mannan yajibu samawati wal ardi ya jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya allah yawwa musida ba sallafiya ko agira ko asbita allah ka ba su lafiya masu ciki allah ka sauke su lafiya wanda suke son haifa alkhairi ne allah ka ba su wanda ba alkhairi ba ka ba su haƙuri nauyi nana na ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان